أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن هو ما سكلم لصورة متكفريات لباري تسنة تي في إي كا إس إسلام كتاب والسنة كو أي كي إس إسلام كتاب والسنة على فهم السلف الصالح منا مكو قيسوة الدين المسلم جي sannan ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka hadu da ku a wannan darasin namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yanda ake hada ma'anoni na nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan wato shine darasin mu na 167 kenan. Mun tsaya ne a darasin mu na 166 a cikin suratu Taha ko suratu Taha. Yan uwa masu bibiyar mu, kamar yadda muka sani, muna tafiya tare da littafai guda biyu. Littafi na farko littafin Daf'u'i Hamil al-Tirab an ayatil kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. To, za mu tashi ne a mas'ala ta 687 a cikin As'ilatul Qur'anil Majid, domin muna bin jerin ayoyin Al-Qur'ani tun da littafi biyu ne muka hada. To, kenan ayar da take akan jeri na ayoyi to ita ce wato a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid a mas'ala ta 687, inda malam ya kawo a ƙarƙashin aya ta 121 ya kawo mas'ala ta farko, kuma cikin ta ya ƙara kawo mas'ala anan wajen wa asa'ada murabbahu faghawa. Malam ya ce fa in qila, idan aka ce asma'ullahi ta'ala sunayen Allah, wasifatuhu da sifofinsa, tawqifiyyatun, wato tawqifiyya abu ne wanda hankali bai da damar da zai shiga yayi qiyasi a ciki. Shine malamin ya kawo la madkhala lil qiyasi fiha, wato qiyasi bai shiga ciki. Wani hadha yuqalu, shi yasa ake cewa Allahu alimun, Allah masani na, domin cikin Alqur'ani ya zo alimun, inna Allaha alimi ghaib alimu ghaibis samawati wal ard a cikin suratu Fatir. ولا يقال علامه با اچوا علامه duk da yake kuma siga ce ta mubalaga a larabci, amma domin ba a cewa wanga suna ne an yi ma Allah mubalaga, wannan Allah ba ai masa mubalaga ba, don Allah subhanahu wataala dukkan sunayensa sun kai matuka, da haka wannan kaida ba ta shiga cikin sunayen Allah, kamar yadda wato al-ma'rifa wa an-nakira, kamar ka ce al-alim suna Allah, kuma ka ce alimun suna Allah, ba a cewa wannan mai alif wa lam ma'rifa ne, alimun suna Allah ne wanda yake Allah kina ya koma nakira, domin nakira shine abinda ba a tantance shi ba a san shi ba. To, wannan kaida ita ma ba ta shiga cikin sunayen Allah, domin cewa Allah ya zama majhuli wannan kafirci ne karara. Malam yace to wa in kana hadha al-lafzu aflahu fi dilala, duk da yake cewa kalma ta allama ta fi zamantowa makaimatu kafid dilalati ala ma'anar ilm, wajen nuna ma'anar ilmi. Fa amma asma'ul bashar, amma sunayen mutane wa sifatuhum da sifofinsu, fa qiyasiyya qiyasiyya, ne ana iya qiyasin suna a dora madan adam. Falam yajri fiha ala alqiyas almuttarid, kinan falam yajri fiha, bai tafi akan ta ba shi suna ya Allah, kinan ala alqiyas almuttarid, akan qiyasi wanda yake tabbatacce shine muttarid. An gane ko? Yace to qulna, zamu ce hadha alqiyas, wannan qiyasi laysa bi muttaridin fi sifatil bashar aidan, yadda anka ce cikin sunayen Allah ba a kiyasi, to shi ma cikin sunayen mutane akwai lokacin da ba a yin kiyasi, ba ko wani lokaci ba. Yace ala tara kinan laysa bi muttaridin, ba tabbatacce bane fi sibatil bashari, a cikin sifofin mutane. Aidan kuma ala tara, mallan yace shin baka gani ba, annahum qalu, su sun ce zarhu ka bar shi, wa da'hu ka bar shi. Zar an gane ko fi'ili amrina, da shi ma fi'ili mudari'ina wato amrina, wa da'a sai a ce da bar shi, an gane ko zar shi ma bar shi, duk da kishi zar fi'ili ne wanda suka ce bai da wato fi'ili madi, duk da ke asalin shi wazara ne a larabci, ba a ji laraba sun yi amfani da shi ba, an gane ko sai dai mudari'i da kuma amrinsa. An gane ko zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, ko wata qira'a wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, a cikin suratul a'raf. Bima'ana utruku, kenan shi zarhu da da'hu bima'ana utruku ana nufin barshi. Wa fulanun yadharu wa yad'u, kenan fulanun yadharu yana barin abu, wa yad'u yana barin sa. Wa lam yaqulu minhuma, malan yace amma musu ce ba su laraba ko musu fada ba, wa zara, ka gani babu shi fi'ili wato madi kenan. Kuma wala wazara, busu yi wanda anka kara ma alif ba, domin ana cewa wazara kuma ana cewa wazara, misali fa'ala da fa'ala, babu su a cikin wannan fi'ili. Wala wada'a, kuma larabci cewa wada'a ba ya bar abu. Wala wada'a, kuma busu ya bar shi ba, ko ku sun bar juna. Fasta'malu minhum al-amr, sai sun kai amfani da umurni, fi'ili amri kenan. Wal mudari, da fi'ili na mudari'i wanda yake nuna ana yin abu yanzu ko za a yi shi gaba, faqat, su kadai akai amfani da su. Malam yace to wali qa'ilin, kuma mai fada yana cewa an yaqula, yana wani mai cewa, yana iya cewa an yaqula hadha shadhun fil kalam al arab, irin wannan shadhi ne abu ne wanda yake wato bai cika mai to ba, ya saba mai kiyasi. Wa nadirun, kuma yayi karamci, shine nadir wato da wato dalun, in kuma tadalun ne abu mai burgiwa mai kayatarwa, shine an-natir, wujuhun yawma idhin natira, suna cikin ni'ima da haske da kyalkyali. Malam yace to fala yutraku li ajli al-qiyas al-muttarid, wani zai yace to ai saboda wannan ba za a bar kiyasi ba wanda yake ya tabbata. Bal yajri ala muqtada al-qiyas, kinan sai yaji akan kiyasi. Wannan shine abinda malam ya kawo nan. Malam yana magana ne kan inda anka cewa asa adamu rabbahu faghawa, annabi adamu ya saba mu ubangijin shi, faghawa sai ya wato halaka. To nan kinan idan da za a dauka a ciki nan, ana iya cewa annabi adamu asin, kuma ana iya cewa annabi adamu ghawin. Ina fata an fahimce ni. To wannan shi amsar da ya kawo cewa sunayen Allah ai sune ba ai makiyasi. To dan me shi adamu yanzu ba za a iya sanya mai wannan suna ba? Wancan sati da ko mu ce wancan darasi da ya gabata, mun faɗa cewa shi suna yana nuna tabbata abu, shi kuma annabi Adamu ya aikata ne ba wai ya tabbata akan sabon Allah ba, kuma ba ya tabbata akan wannan sabo da ya aikata ba. Sannan kuma shi sabo da halaka abubuwa ne mataki mataki. Yanzu misali, mutumin da ya shirka ya saba ma Allah, mutumin da ya zina ya saba ma Allah, mutumin da ya shaki ya saba ma Allah, mutumin da ya zagi wani ya saba ma Allah, mutumin da ya aikata duk wani sabo ko karami ko babba, amma su sabon mataki mataki ne. Ya kamata mu fahimci wannan. To shi yasa kiran ko da ma an ce Adamu ya saba ma Allah, ko kuma an ce mai sabo ne, to anan ma misali ai sabon shine na cin intanyar da aka hana shi, kiran ba dai yake barin na shirka. Shi yasa yana daga cikin abin da dalibai da dama suka afka cikin matsala, sai su zo su dauki kalima ta sabo, kamar misali fasikanci, kafirci, misali shirka, munafinci, zalunci, domin akwai wanda yake babbare na fitar da mutum daga cikin musulunci, akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci. Sannan an ce sabo ko kuma mummuna aiki, bala man kasaba sayyi'atan, abubuwa ne da sun bambanta. Sayyi'a, shirka tana cikin sayyi'a, shan giya ya shiga cikin sayyi'a, kenan sai an tantance cikin su wanne ne ake nufi, domin su da ne na dauka abubuwa daban-daban. To kaga in mutum bai tantance ba, sai shi dauki duk hukuncin babban sabo a dora wanda ya aikata karamin sabo, to kaga wannan sai hukuncin shi ya zamanto ya karkace. To shi yasa ko da ba an ci ba a sanya ma annabi Adamu suna, ba kamar sunayen Allah bane tunda su tawqifiya ne, to ai kuma sai zaman tun wani irin nau'i ne na sabo anka danganta shi zuwa gare shi. Wannan da farko kenan. Abu na biyu, shi annabi Adamu ya aikata ne sau ɗaya, ba ya ci gaba da aikata irin wannan laifin ba. To kaga kenan shi sunan, akwai bambanci tsakanin mutum ya aikata abu ko kuma ya aikata shi ne. Domin anka ce kazaba yayi ƙarya, an gane ko ya bambanta da kazibun maƙaryaci. To domin mi? Domin suna yana nuna abin ya zan ɗabi'arka, amma kuma shi fi'ili yana nuna ka aikata. Shi yasa za a bambanta tsakanin jumla ta fi'ili da jumla ta ismi, wanda mun sha faɗar sha. Jumla fi'iliya tana nuna an aikata abu, shi yasa ma idan muka duba ko cikin balaga ta wato alqur'ani za ku ga cikin suratul baqara da Allah ya kawo zancen waɗanda suka yi wato boye abinda Allah ya saukar Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab sai ce ulaika yal'anuhumullah waɗanda yaktumuna suke boyewa ka gani sun aikata fi'li mudari'i kuma tana yawa zuwa gaba su aikata ma sai ce ulaika yal'anuhumullah waɗanda Allah ya la'anta su saboda duk lokacin da suka aikata la'anta za ta zo musu to amma kuma bai kawo jumla ismiya ba jumla mai nuna abin ya tabbata amma da yazo aya ta gaba da yace innal ladina wato kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suna kafirta ko suka kafirta wa matu wa hum kuffar suka mutu suna kafirai sai ce fa ulaika alaihim la'natullah waɗanda la'ana Allah ta tabbata a gare su yaka jumla fi'liya bai ce ulaika yal'anuhumullah saboda idan mutum ya riga ya mutu ayi an riga an kare kuma ya mutu akan kafirci kiran la'ana ta tabbata akan sa kaga wannan balaga ta alqur'ani wajen amfani da jumla ismiya wato da kuma jumla fi'liya to kaga na annabi adamu an ce asaba adamu fin ya cika da aikata wannan sabon ba sannan kuma mukaddarta ma akan ra'ayin wanda suke gina annabawa suna iya aikata karamin sabo ba kaba'ira ba kuma ba fita daga cikin musulunci ba to irin waɗannan su ba a san ba su ne ake zance ba anan balle a ce annabi adamu wai yin kuskure ne ya dawo kananan kurakurai waɗanda ba su kai kaba'ira ba wato da shirka abu na ƙarshe kuma wanda zan ƙara akan wannan za mu ga cewa ko cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Huraira wanda cikin sahihul Bukhari wanda ya kama wani shedanin aljani ya zo sata a gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya ci mishi ya ku kai da kai da ma'abuci abokinka ba na ba abokinsa ba nan wato mutumin kaza a ci da Hausa almuhimmu dai ko mu ce ya ku kai da kai da ma'abucin al'amarin ka tunda shi aljani ba mutum bane yadda ake cewa mu dai mutuminka kenan wato wanda wani abu ya hada ku yace ga abin da yace mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ya saci abincin da aka ba Abu Huraira ya ce shi ni ina da iyali yace ba zai dawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa zai dawo ya dawo kuma ya sake kama shi ya sake dawowa kuma ya sake kama shi su na uku shi ya samu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Huraira zai dawo Abu Huraira ya san cewa tabbas zai dawo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya ga na uku da ya kama shi sai ce to zan ga maka wani abu wanda in ka faɗe shi wani shedani ba zai iya kusanto ka ba da daddare yace to zai karanta wato ya karanta ayatul kursi ba wani shedani wanda zai iya kusantar sa shi yasa idan ma mutum zai bacci ake son ya karanta wato ayatul kursi sannan kuma bayan kowace sallah ta farilla mutum ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla ya karanta kuma qul huwallahu daya qul a'udhu birabbil falaq daya qul a'udhu birabbin nas daya duk da cewa usman bai sun ce bayan sallar magriba a karanta uku bayan sallar asuba a karanta su uku kenan qul huwallahu uku birabbil falaq uku birabbin nas uku bayan asuba da sallar asuba da kuma bayan sallar ta magriba amma usman bai suna ganin kowace sallah ma tunda jami'i ne an kazo da shi to kuma jami'in ba ana nufin ba a bambanta ta sallah da wata sallah shi yasa malam bai shirin ja cewa kowace sallah kawai ɗaiɗai ne za a karanta qul huwallahu ɗai birabbil falaq ɗai birabbin nas ɗaya an gane ko amma shi ayatul kursi babu sabani so ɗaiɗai sannan idan bayan sallar magriba ne mutum ya karanta bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim so uku idan mutum ya karanta wannan ba wani abu da zai samu shi bayan sallar magriba sai lokacin alfijiri yake to idan ya karanta su bayan alfijiri kuma sai rana ta fadi ba wanda abin da zai taba shi wato bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim so uku an gane ko to abubuwa ne wanda yana da kyau a wannan zamanin musamman da harka ta sihiri ta canza salo mutane suka koma boka suka koma mallan boka ko kuma a ce malamin da ya iya aiki alhali boka ne ya kamata mutum ya kiyaye da irin wannan saboda samun kariya da tsari wajen Allah subhanahu wa ta'ala to waɗanda abubuwa ne na tsari daga wato shedan in kuma yaran da aka karanta musu a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq so uku a tofa musu gaba daya ko kuma so bakwai idan mutum zai kwanta kuma ya karanta ayatul kursi so daya da amana rasulu so daya in kuma ya samu iko sai ya karanta qul huwallahu uku birabbil falaq uku birabbin nas uku sai ya shafa amma su wadancan ba a shafawa shi yasa wadansu suke yin kuskure sai su karanta su gaba ɗaya su shafa sai matsala ta same su domin sun saba ma karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul huwallahu uku birabbil falaq uku birabbin nas uku sune ake shafawa wasu malamai suna ganin ka karanta qul huwallahu uku sannan birabbil falaq uku sannan birabbin nas uku wasu kuma suna ganin a'a ka karanta qul huwallahu daya birabbil falaq daya birabbin nas daya sannan ka dawo ka sace karanta su sannan ka dawo ka sace karanta su sai ka shafa ma jikinka duk wanda kai dai insha Allah ta'ala yayi to almuhimmu nan cikin wannan hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kadhub ko amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka nan shedan yayi maka gaskiya wa huwa kadhub amma shi makareci ne kaga nan wajen gaskiya sai kawo fi'ili dan ya nuna maka nan wurin gaskiya ce fada amma wa huwa kadhub amma ƙarya shi makareci ne kaga ashe akwai bambanci mai gaskiya yana iya ƙarya daya amma kuma makareci na iya gaskiya daya to kaga wajen aunawa ba a zuwa a haɗe gaba ɗaya don mutum makareci ne a ce kuma duk magana da ya faɗa ta gaskiya ƙarya ce to kaga nan ba a yi adalci ba yana da kyau ɗaliban ilimin fahimci wannan wajen yi ma mutane adalci da kuma abin da sun ka faɗa in dai za ka faɗi maganar mutum to ka faɗi inda ya gaskiya ka faɗi in kuma ba za ka faɗa ba to shikenan wannan kuma babu laifi amma lokacin da ka zo mutum ya faɗi gaskiya ka ce ƙarya ce to wani lokacin ma sai ya zama to kai kaga ba gaskiyar kake kallo ba kai mutumin kake kallo to shi ko wannan sai ya kai ka ga mizani wanda yake ba na shari'a ba wanda kuma ayoyi da dama sun yi bayanin wannan za ku ga alqur'ani ayoyi da dama hadda kafirai ya ce ai musu adalci kuma ya musu adalci inda suka yi daidai ya ce sun yi daidai domin ba zatin mutum ake kallo ba ko jinsin sa ko launin sa ko kabilar sa ko yankin da fito ko zamanin da aka yi shi a'a abin da fada ake hankalta ma wanda kuma da yawa irin wannan mizani wato ba su same shi ba to wannan shine sai abu na karshe annabi adamu kuma wannan sabo da ya aikata ya tuba shi yasa kinan ba za Allah kuma ya karbi tuban sa sabanin shedin shi kuma ya saba ma Allah amma ya doge ya ce ba zai dawo ba akan sabon da ya ma Allah subhanahu wataala kaga wannan shine bambanci tsakanin sabo na annabi adamu da na shedin kuma shi annabi adamu mantuwa yi kuma shi shedin da gangan ya kiya ya ce ba zai yi ba kuma ya ki tuban annabi adamu ya yi mantuwa kuma ya tuba Allah ya karbi tuban shi kinan kaga ba a sanya mishi asin sai aka kawo fi'ili sabanin aka kawo wato jumla da cikin abin ya tabbata kinan ya nuna annabi adamu bai tabbata ba wato akan wannan abin wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 688 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah subhanahu wata'ala yace wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kauda kai daga wato ambatuna zikirin Allah karanta alqur'ani ma zikiri ne yin istighfari zikiri ne domin kuma duk wani zikiri da za a samu in dai na addini ne zaka iske wanda alqur'ani ne ya umarni da shi ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin lafazin ibada ba a canza shi ina fata ana fahimta ta sai dai abinda ya wata bukata ce kake da ita babu ta cikin nassi to sai ka sa wannan bukatar amma ka kiyaye lafazin na nassi ina fata ana fahimta sai akwai bukata haka kamar cikin misali addu'a ta istikhara to kaga sai an kace ka faɗi buƙatar ka to nan saboda an san dama buƙatar taka ta wani ta babbanta ta wani amma lafazan za a yi amfani ne da su irin yadda suke a canza su kamar yadda ba a iya canza kiran sallah ba a iya canza iqama wannan shine abin da yake a nassi kinan wato suna daga cikin sharuɗar riwaya nassi da ma'ana ko hadisi mu ce ya zamanto ba wanda ya shafi addu'a bane ko wata ibada da za a yi da wani lafazi domin shi kanshi lafazin za a yi ibada ne da shi to kinan mun kace zikri ambaton Allah ka ambata ka tuna Allah da zuciyarka ka tuna Allah da halshenka ka tuna Allah da gabbanka yin sadaka tunawa ne da Allah domin ka tuna da Allah ne sannan ka sai na bada sakamako sannan kai yin sallah shi ma zikiri ne karanta alqur'ani zikiri ne duk wata ibada da zaka yi zikirin Allah ce to nan kinan wanda ya fassara da alqur'ani ake nufi nan ya fassara ne da wani sashi domin shi alqur'ani shi umurda duk wani zikiri wanda za a yi ma Allah in ma ka ce nan zikiri ka ce astaghfirullah shi ma wannan zikirin Allah ne shi ma yin sadaka ma zikirin Allah ne domin ka tuna da Allah subhanahu wataala wannan shi ne ma'ana mai fadi ta zikirin Allah subhanahu wataala to almuhimmu dai aya ta 124 a cikin suratul taha ai amma wa'izati wanda ya kauda kai daga wa'azina nan mallan ya fassara da wa'azin da ake yi na tunawa da Allah au anil qur'an ko ku kauda kai daga alqur'ani kaga dai duk ya shiga ciki falam yu'min bihi bai imani da alqur'ani ba ko kuma bai yarda da wa'azin da aka yi ba walam yattabi'hu kuma bi alqur'ani ba kuma bi abinda malamai suka faɗa ba Allah ya ce to fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa wanda take mai kunci an gane ko aya ta 124 a cikin suratul taha ai malam yace ai abinda ake nufi domin kalma ta ai tana nufin abin za a fassara wani abu kenan ai shi yasa wani lokacin zaka sun kara bi ma'ana hayatan kenan abinda ake nufi rayuwa fi dhiqin shi yana da rayuwa don kan kenan hayatan fi dhiqin rayuwa cikin kunci wa shiddatin da kuma tsanani malam yace wa nahnu nara al mu'ridina alil iman zamu ga wadannan suka kauda kai daga imani والقران ده القران في اخصب معيشه اتكن واتو مفي دادن رايوه اصلن الخصب شيني ابين ده مالم منزوري سكي كيرا تصاعي معنى ورين دينا نعمه ان ان يروا زكا غا ابون ابينشي يا فيتو تو معنى ده مفي واتو يلور رايوه كو كوما نعمه رايوه وارغدها ده كوما مفي يلوتا رغدا شيني ابين ده يلوتا ان غاني كو وكلا منها رغدا حيث شئتما ان غاني كو كما يد الله سبحانه وتعالى يفدا تو malam yace to gashi an ce kuma mutun yonde wanda ya kauda kai ga kafirai kuma suna cikin ni'ima kaga yanzu muka dauka kasar Russia su ne bawa a duniya irin su America irin su kasashen Turai kuma su ne cikin ni'ima an zaka dubi kasashen musulmi na Afrika da kuma na kasashen larabawa sun gani mu cikin yaki da matsala babu jin dadi to kuma an ce kuma duwan da ya kauke su yana cikin wahala ya zamu yi mu fahimci wannan malam yace kullana zamu ce qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas yace al murad bil ma'ishati dhanki abinda ake nufi da rayuwa mai kunci an gane ko al hayatu fil ma'siyah shine da su rayuwa cikin sakon Allah wa in kana fi rakha'in koda sun kasance cikin yalwar rayuwa wa ni'matin da ni'ima wa ruya an nabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha adabul qabr abinda ake nufi ita ce azaba wato ta kabari ita ce ma'ishatun dunka mai tahqiqan wannan littafi wato Sheikh Mustafa Al-Adawi wato number 1 da ya kawo anan sai in ka duba kasan littafin zaka gani a wannan tabaa da muke da ita yace abinda ake nufi hasanun bi shawahidihi wannan hadisi ya inganta amma bi shawahidihi ba karan kansa ba shine ake kira hasanun li ghairihi kiran wajen malaman hadisi domin akwai sahihun li ghairihi hadisi ne wanda ke sahihun ya inganta shi karan kansa akwai wanda ya zama to ya dauke daraja ta hasan sahih saboda waɗansu abin nan hasanun na ya tattara sai zan sahihun li ghairihi sannan akwai hasanun wanda ya inganta ya zama to hasan wato rijal kishi muskaina rijalu sahih ba amma shi karan kansa ya zama to hasan ma'ana daraja ta hasan yake da ita akwai kuma hasanun li ghairihi hadisi ne wanda yake da'ifi ne an hada ina idan mun tuwa wato hasanun wato li ghairihi an tattara wato abin nan an tattara wato abin nan shi akwai kuma wato sahihun wanda yake kuma sahihi inga tace na da sahihun li ghairihi akwai kuma hasanun shi ba karan kansa bane yake hasan hasanun li ghairihi saboda an tattara da'ifi daban-daban ne da su ilmun tuwa wato hasanun li ghairihi wa sahihu hasalun li ghairihi ina fata an fahimta saboda wani shi ya zama to hasan amma ba shi karan wato kansa ba akwai kuma mutawatir hadisi mutawatiri wanda kuma an yi sabani kan adadin tawatur a wajen malaman hadisi kuma akwai mutawatirul lafzi akwai kuma mutawatirul ma'ana mutawatirul lafzi wanda lafazin sa ya zo daya akwai mutawatirul ma'ana wanda ma'anar sa ce ta zama to daya ba fage ne bai fadi cikin littafin mustalahul hadisi mutun zai karanta ya ga wannan to wannan hadisi dai a takaice da'ifi ne amma an tattara hanyoyin shi ya zama to hasanun bi shawahidihi malam yace rawahu abu ya'la ya ruwaito shi fi musnadihi a cikin musnad nashi hadisi na 6644 wa ibn hibban fi sahihi a cikin littafin sa sahih hadisi na 3122 min tariqi amr ibn al-harith anna aba samh hadathahu an ibn hujayra an abi hurayra bihi marfu'an wa hadha isnadun da'ifun lidufi darijin lakinnahu tubi'a to akwai wanda ake kira dariji ya zama to da'ifi amma dai tubi'a an samu wanda sun kai mutaba'a shi ma'ana suka biyo bayan shi ko suka kawo irin wannan riwaya kama fi sahih ibn hibban min tariqi hammad bin salama an muhammad bin amr an abi salama an abi hurayra bihi marfu'an wa lahu shahid kuma yana da wani shahid min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu inda al-hakim hadithi na 3439 wa ghayruhu da wani samin habith min hadithi abi sa'id radiyallahu anhu marfu'un bi isnadin rijaluhu thiqat shi wannan hadithin ma wagga riwayar ta abinnan rijaluhu thiqat rijalin sama sun inganta lakinnahu ma'lulun bil waqfi sai dai shi wannan ta indin zo thiqat ma'lulun bil waqfi ay illan tashi sai ka kiranta littafin ilal hadith bil waqfi ma'ana bai kai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba malin yace kama fi tafsir as-sunani kamar da yake cikin atkin tafsiri na imam as-sunani wa musannafihi da kuma musannaf nashi hadisi na mai lamba 6000 ko mu ce asar mai lamba 6741 in an ce mawqifi na to kuma musannaf na ibnu abi shayba wato asar ko hadisi na 3437 mun ce hadisi in kuma mun ce asar ke nan ba a dauka kashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yace wala hu shawahid ukhra yana da wasu shawahid la yakhlu ahaduha min maqalin ko din mi dai an ka duba suna da maqal amma an hada su ya zama to hasanun bi shawahidi wannan shi ne abinda malam ya kawo dan mu gane bayanin yadda yake to dan haka dai kinan cewa azabul qabr ake nufi wannan an ingantar da shi an kallon hankalta ma hanyoyin sa wani kuma na yace dukkan waɗannan hanyoyin an hada su ba zai zama to sahih hasanun bama ba za a aiki da shi ba sai zama to da'ifi a wajen sa wannan kuma wato ijtihadi ne na wato malaman hadisi wani lokaci za su yi sabani akan ingancin hadisi waɗansu hadisai amma ba duka ba malam yace to kenan nan fassara ta farko an ce azabul qabri ake nufi to ya ce azabul qabri ake nufi kenan babu matsala domin ya azabul qabri ce kenan nan sai da mutun nan duniya za su ji dadi su sakata su wala amma kuma azabul qabri in an mutu sai zama to suna cikin wahala asani da su malamai suka bada amsa da ma'ishatun dunka rayuwa mai kunci abinda ake nufi annal murada biha abinda ake nufi ishatuhu fi jahannama rayuwar da kafiri zai ne a cikin jahannama fil akhirati al akhirah sai muka duba azabul qabr akwai shi suna cikin azabu mai tsanani kuma a cikin jahannama kuma suna cikin azaba mai tsanani athalifu wadansu malamai suka bada amsa ta uku annal murada biha abinda ake nufi ishatun ma alhirs shadid suna rayuwa ne tare da kwadayi na duniya mai tsanani ala duniya akan duniya wa asbabiha da kuma sababban samun rayuwar duniya duk abinda suke yi shi dai su samu sauki a rayuwar duniya kuma saukin baya samuwa ina fata an fahimta domin zaka ga suna ta kokarin fadika tashi yahuda Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku kinan da su yahudawan kafirai da su kuma mushrikan dukkan su ahrasan nasi ala hayatin suna da kwadayi akan rayuwar duniya wato inda Allah ce wa min alladhina ashraku wa asma malamai suka ce kinan wa ahrasu min alladhina ashraku sun fi mushrikai kwadayin rayuwar duniya an gane ko yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana kinan shi yahudi anan wa wannan fassara yana gurin a rayuwar da shi rayuwa dubu shekara dubu afwan to wadansu malamai suka ce a shi yawaddu ahaduhum yana koma ne zuwa ga mushrikai kinan sai alwawu ta zama to wawu ba wawul athf ce wawul isti'naf ce kinan wala tajidannahum ahrasu an-nasi ala hayatin zaka samu yahuda sun fi kowa kwadayin rayuwar duniya to amma wa min alladhina ashraku daga cikin mushrikai ana samu wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum za a samu cikin mushrikai wanda yake gurin lawi amaru alf sana yana gurin rayuwa shekara dubu kina sai zama to shi bai hude ba zan cin ma shekara dubu bane ina fata an fahimce ni sabanin tafsiri ne almuhimmu dai ko shekara dubu suke kwadayi su yahudawa ko kuma mushrikan da yake kwadayin rayuwa dubu su mushrikai sun fi haka tun su yahudawa sun fi haka tunda ahrasan nasi sun fi mutane kwadayi to kina kuma su mushrikai suna daga cikin mutane kina sai zaman to dai fassara za ta yi bambanta almuhimmu dai suna tsawon burin rayuwa to wannan kwadayin da suke marayuwa kuma sai a kare babu saukin ga jiragen sama ga motocin ga technology ga komai amma kuma cikin wahala suke malam yace to wa hadhihi alaya wannan aya fi muqabalati qawlihi tana wato muqabala ne wato fuskanta ce fadar Allah subhanahu wataala fi suratul nahl a cikin suratul nahl man amila salihan min dhakarin aw untha wanda ya aikata aiki nagari wanda shi aiki nagari yana buƙatar tauhidi da ikhlasi kai don Allah kuma ka gina shi akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam min dhakarin namiji ne aw untha ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini an gane ko kisa domin kaidi ne sharadi ne na karba aiki mutum ya zama to yana mu'mini Allah ya ce to fala nuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa ingantatta mai kyau rayuwa cikin sauki wasu suka ce za a bashi natsuwa za a bashi wasu suka ce za a bashi wadatar zuci almuhimmi dai za a bashi imani da aiki na gari ba wai dole bane sai an bashi makuddan kudade domin ana iya bashi mutum kudade kuma ana shi wato natsuwa da zaman lafiya da kuma lafiya ma kanta suratul nahl ayat 97 malam yace to fa kullu ma zakarnahu duk abinda mun ka ambata shi fi tafsiril hayatit tayyiba a cikin rayuwa wanda take ingantatta tayyiba kinan rayuwa tsarkakakkar rayuwa to fadidduhu kishiyarsa waridun fil ma'ishati dank to sai ya gitta zai iya bijirwa kinan a cikin rayuwa wato ta kunci kinan ya an ce imani aka ba mutum to rayuwa ta kunci shine ba ba mutum imani ba dan an ka ce an ba mutum aiki nagari to kunci shine ba baka aiki nagari ba kinan mu'mini yana sallah kafiri baya sallah mu'mini yana sadaka kafiri baya yin sadaka an gane ko to koda mun ce kafiri yayi sadaka ba don Allah yayi ba kuma koda mun ce a'a kafiri yana rashin lafiya ai mu'mini yana rashin lafiya to shi mu'mini rashin lafiya shi lada Allah yake bashi kuma cikin natsuwa yake ajaban li abdul mu'min cikin hadisi na sahibi wanda yazo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai abin mamaki ga al'amarin mu'mini inna amrahu kulluhu khair dukkan al'amarinsa alkhairina in asabathu sarra'a wato shakara fa kana khairan la in asabathu sarra'u idan as-sarra'u abin farin ciki ya same shi ko sauki shakara sai gode ma Allah bai cewa kokarin shi ne da dubarar sa fa kana khairan la sai zaman to alkhairi gare shi wa in asabathu darra'u in cuta ta same shi ko tsananin rayuwa sabara zai yi hakuri fa kana khairan lahu sai zaman to alkhairi gare shi to kaga wannan yake nuna kina al'amarin al-mu'mini dukkan sa alkhairi na shi yasa malamai suke cewa inda Allah ya ce wa nablukum bish-sharri wal-khairi fitna muna jarrabaku da sharri da alkhairi ba ana nufin Allah yana aikata sharri ba a'a muna jarrabaku bil-khairi da abin da yana buƙatar ku gode ma Allah wash-sharri da abin da yake buƙatar ku yi hakuri daga wajen Allah yake domin ba a cewa Allah yana aikata sharri haka malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam to waɗannan su ne dai amsoshin da malam ya kawo abinda ake nufi wato cewa kenan ko ya zama to kafiri yana da rayuwa a cikin azabar kabari ake nufi ko kuma ana nufin azaba a cikin wutar jahannama ko kuma yana cikin rayuwa a duniya amma yana cikin tsananin kwadayin duniya wanda sai ran shi ya kare bai sami wannan ba to abinda zamu iya karawa a nan shine cewa malamai sun yi bayani sun yi dan akwai karin bayani a karkashin wannan shine cewa waɗansu malamai sun kara da cewa shine wato wani mutum ya zo ya tambayi Imam Shafi'i kamar yadda suke cewa suka ruwaito suke cewa ya tambayi Imam Shafi'i akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sahih al-Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita dunya aljannatul mu'mini ad-dunya sijnul mu'min ita wato dunya gidan kasan mu'mini ne wa jannatul kafir kuma aljannatul kafiri ce to yanzu ya zamu yi da wannan ga hali ga waɗansu musulmai suna da kuɗi masu yawa kuma wani kafiri bai da komai kuma yana kafiri talaka matsiyaci ne kuma ƙarshen da ma yana cikin tsananin wahalar rayuwa to ya zamu yi mu fassara wannan to sai kun ga musamman waɗanda suke son su karyatar da ƴan Qur'aniyun gashi ma Qur'anin ya ce kafiri yana tsananin rayuwa fi ma ma'ishatun dunka to in mun ɗauki yanzu gashi na rayuwar duniya ai suna da suna cikin yalwar rayuwar duniya to ya zamu yi kuma mu fassara wannan hadisi sai aka ce abinda ake nufi sijinul mu'min duniya gidan sijinul mu'min gidan kasan mu'mini ne saboda duk yadda mu'mini yake da kuɗi da mulki annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki misali ko yana da kuɗi irin yadda mu'mini da dama Allah ya basu kuɗi Allah ya basu to duk wannan abin da Allah ya basu to abin da ake da sijin suna cikin sijin saboda suna da umurni suna da hali ga abu kana so shi sai a ce maka Allah ya haramta shi kuma dole in kana da imani ka bashi kan kana cikin gidan kasu an gane ko shi kuma wajannatul kafir aljannatul kafiri ce saboda kafiri duk abin da ya ga dama ko talaka ne abin da ya ga dama yake aikata bai da wata doka kinan yana cikin aljannarsa shi yasa su kuma ƴan aljanna in an kaje aljanna duk abin da suka dama za su aikata ba su da wani umurni wanda za a ce abu kaza an hana su komai an ba su dama to shine abin da ake nufi ko kuma waɗansu malamai suna tafiya sijinul mu'min gidan duniya gidan kasan mu'mini ne saboda duk daɗin da mu'mini yake ji in an kwatanta shi da aljanna kuma yana gidan kasu ne sannan wajannatul kafir aljannatul kafiri ce saboda duk wahalar da kafiri yake sha an gane ko wato idan an kashe wuta sai ya manta ma da wahalar da wato nan gidan duniya duk wahalar da ya sha kadan ne domin yace lahira zai sha wato azaba mai yawa shi yasa ma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam za a tambaye mutumin da fi kowa shan wahala cikin mu'minai a kai shi aljanna a tsoma shi sai a fitar da shi a ce ka taba shan wahala ce shi bai ma san wani abu wahala ba sannan za a dauko mutumin da fi kowa jin dadi cikin kafirai a nan duniya a tsoma shi cikin wuta a fitar da shi a ce ka san wani abu dadi yace shi bai san wani abu dadi ba bai taba sanin dadi ba to kaga wannan yana nuna cewa kenan ga irin manufar da ake nufi to amma anan abinda zamu dan kara kari akan kina abinda muka kara kinan shine cewa abinda ayyuk kamata mu fahimta nan da anka ce ma'ishatan yana da rayuwa don kanta kunci kunci kala biyu ne wato abinda mutane ba su fahimta ba ita azaba kala biyu ce ita ma ni'ima kala biyu ce ni'ima akwai ni'imar zuci mutum yana cikin farin ciki ko da bai da kudade masu yawa mutum yana da kudade masu yawa amma yana cikin bakin ciki kaga akwai azaba ta zuciya ta tunani sannan kuma akwai azaba ta jiki ma'ana abin da ya shafi jikin mutum ko a dake shi ko a yi masa wani abu to kenan nan abin da ya kamata mu fahimta da an ka ce kafiri yana cikin rayuwa ta kunci ko da Allah ya ba kafiri kudade ya ba shi ƴaƴa amma Allah ya hana shi yana hana shi wani lokaci wadatar zuci babu nutsuwa sannan kuma wani lokacin kafirin ma bai da azabar jiki na cikin ta yanzu idan muka dauka zamanin da muke ciki yanzu ana yaki tsakanin kasar Russia da kasar mi da kasar Ukraine kuma America tana bada kudade kuma ana taimaka da mutane kafirin suna san suna kashe junan su to kaga ashe wani lokacin suna samun azaba ta jiki kuma su samu azaba ta mi ta zuciya babu kwanciyar hankali tare da su to ya kamata mu gane cewa hatta da ƴaƴan da Allah ya ba su Allah ya faɗi azaba ne Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا الله يعذبتر da su da dukiyarsu da iyayensu ashe ne mu'min da ake ba su azaba ne domin ba su amfanuwa da su ga iyayen nan ba sa tausaya ma iyayensu suna kai su gidan maison de retraite akai su gidan da ake aje tsofaffi ba ruwan su da su suna neman taimakon ba za su taimaka musu ba sannan kuma ba sa samun nutsuwa duk yadda suka samu dukiya ba sa cikin nutsuwa kullum suna kekiro wa ta'addanci sai an yi musu ta'addanci kuma ƙarya ne ba sa cikin nutsuwa sannan duke su azaba ce gare su suna tara ta amma kuma ba dan amfani da ita ba dan zalunta waɗansu kuma ba a san ma yadda aka tara ta ba karkin waɗansu kasashe ne masu rauni aka tatse aka ɗauko mutanen su aka zo aka sa suka gina waɗannan kasashen na Turai to kaga ba wai mamaki aka yi Turai an gina ta ba da jinin wa aka gina ta da ƙarfin wa da zufan ko gumin wa aka gina ta da arzikin waɗannan kasashe na Larabawa da na bakaken mutane da na kasashen musulmi aka gina ta to kenan kaga wanda ai azaba ce ba wani alkhairi wanda yake tare da su to dan haka ya kamata mu fahimci wannan kenan sai ya zamanto azaba ta Allah ba dole ba sai Allah ya sa an azabtar da jikinka zuciyarka ma Allah na azabtar da ita To kuma haka ni'ima, ni'ima akwai ta zuki ta jiki, ka ci abincin da kake so, ka sa sutura mai kyau, ka shiga cikin AC, wannan ni'ima ce ta jiki. Sannan kuma akwai ni'ima ta zuciya, Allah ya baka natsuwa. Shi yasa wani zaka iske yana da ƴaƴa amma bai da natsuwa, da sun kai goma babu natsuwa, wani yana da ɗa guda kuma Allah ya bashi natsuwa da mai albarka. To ya kamata mu fahimci wannan, wani yana da makudan kuɗaɗe bai da natsuwa, wani yana da kuɗaɗe kaɗan amma kuma yana cikin natsuwa. Shi yasa ni'ima Allah sai ka tattara ta fage daban-daban, ka gane kafiwa da ni'ima ma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mutumin da yake da misali biliyan ɗaya amma bai da lafiya, bai ma iya tashi, kai baka da, kana da miliyan ɗaya amma kana iya zuwa ka je ka dawo kuma ka ci abincin da kake so, to ai kaga an ka auna, kai ka fi shi jin daɗi, amma da za ka kalli kuɗaɗen kaɗai sai ka kamar ya fi ka. To wannan ya kamata musulmi mu fahimci wannan. To a nan kenan sai mu ci ma'ishatan donka, shina cikin rayuwa mai tsanani. Wato nan annakira ba abu guda bane, domin nakira tana daukan ma'anoni daban-daban. Akwai annakiratu lit-ta'zim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, ya ku mutane mun halicce ku min dhakarin, daga wani namiji, sai an ka kashi nakira ba dan ba a san annabi Adam ba, nan annakiratu lit-ta'zim wa unsa, da wata irin mace ta daban, domin duk mutanen duniya da gare su suka fito, kaga wadannan mutane ne wadanda suna da wani sha'ani mai girma. To nan annakira lit-ta'zim, sai ka karanta ma'anonin nakira, balagatu wato at-ta'rif wa at-tankir, balagatu at-taqdim wa at-ta'khir, badi ne mai fadi asalibul balaghiyya, wato suna da amfani ka karanta wannan usulubin a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma yaren larabci, da kuma cikin shari'a ta musulunci. Ala ayyati hal, nan ma'ishatan, nan da kira tana iya dauka abu daya, ko kuma a'a, in mun ce abu daya take dauka, kina sai mu fassara shi, ko azaba a nan duniya, ko azaba a cikin kabari, ko azaba a cikin wutar jahannama. Amma in muka ce ma'ishatan, yana daukar abinda ake nufi shine wato annakiratu litanwiya, tana nufin nau'i na rayuwa na kunci. To babu matsala, kenan yana iya daukar a rayuwar shi ta duniya nan ya sha wahala, tunda Allah ya ce za su sha wahala a nan duniya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ta'lamuna nan da alhamza ne, daga al'alimu ne, abu mai radadi, ba ta'lamuna bane da ainun. An gane ko, suna samun radadi a nan duniya, ana kashe su a nan duniya, ƴaƴan su bala'i ne da dukiya a gare su. Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, kaga ne cikin azaba suke, kuma cikin kabari za su sha azaba kabari. Fa inna lahum ma'ishatan dunka, kaga litanwi'i, an samu wani kari sama. An gane ko duk suna inkarin azabar kabari, amma tabbas akwai azabar kabari, yadda kuma akwai ni'imar kabari, don Allah ya ce mu'minu suna cikin ni'ima waɗanda abin nan walakin la tash'urun, ina fata ana fahimta ta. Sannan kuma akwai azabar cikin wutar jahannama, sai zama to dukkan su litanwi'i, ina ba nau'i guda ake nufi ba, nau'i na rayuwa na kunci, gaba ɗaya rayuwar kafiri cikin kunci ta kare, a nan duniya, a cikin kabari, a kiyama, a cikin wutar jahannama. Sannan kuma nan inda Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, za mu rayar da shi rayuwa mai kyau. To nan annakira ba litanwi'i bace, domin ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, za mu sakan ka musu lada su da mafi kyawun abinda suka aikata. To nan in mun dauki wawun tana nufin ta bambanta waccan da waccan, to sai zama tuna annakira ba litanwi'i bace, ba ta nufin ta'addud, ko kuma a'a su ma rabbana wa tu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, كان سنة بقوة الله باسو ميكو الدنيا ميكو الاهرة. تو ولو كتن كم سوما رايوة سوسي أتي أم باسو رايوة ميكو, إنا باتا أم في مجيني ذا أباش رايوة ميكو. تو ميكو إنن إن منك تي حياتن الله يباسو رايوة منك لكيت للتنوي. تو إشي ما ننبابو مسألة amumini a nan duniya na cikin natsuwa, domin tashin hankalin da yake gani abu ne da yake da gittuwa, haka Allah ya kaddara duniya ana iya samun tashin hankali kuma a samu natsuwa. Amma mutum mai cikakken natsuwa daga sallarsa da imaninsa da tauhidinsa da yadda yake mu'amala da mutane, da yadda yake fifita imani da yardar Allah da abin duniya da matsayin duniya, baya zuwa yin shirka don yana neman wani matsayi na siyasa ko na wata masarauta, an gane ko, baya yin shirka da Allah don yana neman dukiya ko wata mace, baya yin shirka da Allah don yana neman wani abin dukiya abin duniya, sannan kuma baya saba ma Allah don neman wani matsayi na duniya, kuma baya fifita duniya akan umurnin Allah da hanin Allah da umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ga cikin rayuwarsa ya natsu. Amma wanda duniya ce ta kokarin tara ta, yake halatta yake haram, ko kuma haram yanzu ma babu halatta suke cewa, ko kuma abinda a halatta ne abinda ya shigo hannu, abinda a haram shi ne abinda bai shigo hannu ba, alhalalu ma halla bil yadi, suna cewa abinda a halatta ne abinda bai sauko a hannunka, suna cikin bala'i, ga sunan basu huta ba. To dan haka kenan ashe wannan ilimin da Allah ya ba turawa da ne babu nutsuwa a cikin shi, makamman nukiliyan gashi nan sun yi su suna yakar kansu, suna yakar kuma sauran kasashe, makaman suna yi su suna kashe kansu, suna kashe sauran mutane, suna sayar da su, dukiyar bata zamanto alkhairi gare su ba, technology su bata amfani su, bata kara haifa musu bala'i, to kaga wannan sai ya nuna maka cewa hayatun tayyiba mumini a duniya zai samu rayuwa mai kyau a cikin kabari zai samu rayuwa mai kyau don ayoyi sun yi bayani wannan zakani wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa lahum hasanun akuma tashin an tashi qiyama kafi aisabi suna cikin natsuwa sannan kuma in an yimi in an je wato a cikin aljanna kuma za su samu nutsuwa ashe dai nutsuwa ce take tare da su sai dai abin da yake dittuwa na damuwa a nan duniya amma da an bar duniya shikenan sun samu ma cikakken nutsuwa sai zama toto a nan duniya wato akwai azaba ta jiki akwai azaba wato ta zuciya ta tunani da samun farin ciki to a nan duniya sai Allah ya rarraba mumini yana samun damuwa wani lokaci a nan duniya kafiri yana samun damuwa mumini yana samun ni'ima a nan duniya kafiri yana samun ni'ima ta jiki a nan duniya ya ci ya sha amma babu nutsuwa wani lokaci domin nutsuwa da suke samu nutsuwa ce ɗan kaɗan da ta zubi jiro ma tana wuce domin duk mutum yake akan kafirci bai ma samu nutsuwa amma lahira sai Allah ya rarraba mu'minai suna cikin ni'ima ta zuciya da ni'ima ta jiki kafirai suna cikin azaba ta jiki sannan kuma suna cikin azaba ta zuciya domin ana kai wannan azaba cikin zuciya kuma suna ganin allolinsu da suka ce za su taimake su ga allolin suna kallo kuma su ne taimakon su kaga bakin ciki ya ƙaru kenan to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a karkashin wannan aya abu na ƙarshe duk da yake bayani ya dan dauki tsawo wajje inda Allah ya ce wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kauda kai daga ambatuna akwai abin da malaman usulul fiqh suke kira mafhumul mukhalafa domin akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa sai mun tunya bincike akan su kware da gaske wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kauda kai daga ambatuna fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci to mafhumin shi wanda duk bai kauda kai daga ambaton Allah ba to shi na da rayuwa da ba mai kunci ba to kaga kuma su imani suna da rayuwa ta natsuwa ashe in dai mutuna da imani daidai gurgurun imani ka daidai natsuwarka kaga man amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhiyannahu hayatan tayyiba innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu in anta shukum qiyama suna cewa ha umqra'u kitabiya in an yi hisabi an kare ba sa jin bakin ciki in za a hanya aljanna za su ji dadi in sun shiga aljanna za su ji dadi shikenan kaga sai ka fassara wannan aya da mafhum al-mukhalafa wanda yana da yawa cikin al-Qur'ani mafhum al-mukhalafa ko al-mafahim yadda ake fassara al-Qur'ani tafsir al-Qur'an bil-Qur'an to in gwaya ina ganin ya kamata mu bar wannan aya haka sai mu ji zuwa ga mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 689 malam yace fa in qila idan aka ce ayyul kalimatil lati sabaqat min Allah wace kalima wadan mi kalmomi ne suka gabata daga wajen Allah fa kanat mani'atun min ta'dhibi hadhihi al-umma wadanda suka zamanto sun hana a azabtar da wannan al'umma fi dunya anan duniya azabustisal azabata qar wato ta qari dangi istasala aslin al-aslu shine aslin abu to istasala aslin alifun da sinun da ta'un qara su an kai hurufu ziyada ne wanda laraba suna cewa malaman saf hurufu ziyada guda goma ne sa'altumuniha kinan da sinun da alhamza da lamun sa'altu sannan da ta'un tumu da mimun da wawun an gane ko wanda ake kira ni maddul ishba ko wawul ishba a larabci sa'altu mu amma da tara cikin hurufu ziyada ake nufi sa'altu muni da ya'un ni da nunun da ya'un da ha'un da kuma alhamza wadannan sun yi hurufu ziyada kamar yadda suke cewa in kaga ziyada ta zo ba cikin wadannan harufa ba to ziyada ce shadda to almuhimmu nan sai an kace asalin wannan da alif da sinu da ta'un ba adada tafi fitowa a fili shine nema ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi ina fata an fahimci ni to amma nan ba haka ake nufi ba domin tana daukar ma'ana ta kai guda goma sai ka kuma cikin littafin sarfa kaga ma'anil aziyadat da kuma ma'anil huruf da kuma ma'anil awzan istasala shine ma'ana ya zumbuce abu ko kuma su malamai suka ce ai ina neman nema ma nan ma shi ma kamar yadda istaghfar yake ni al-aslu shay'i shine aslin abu istasala ya nemi aslin shi dan ya cire shi to azabu istisal shine azaba ta halakarwa gaba daya yace to wace kalma ce hatta qala Allah ta'ala Allah ya ce walau la kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan da kalma ta gabata daga ubangijinka ba lakana lizaman da ta zamanto azab wato azaba ya lazimci su sannan kuma karshen ayat wa ajalu musamma da ko wani ajali wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya ma lokaci musamman shine abin da aka sanya ma suna ma'ana wanda an ka tantance shi an sanya musu lokacin sa to wace kalma ce ta sahana a halakar da al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam halakarwa gaba daya irin yadda an kama sauran al'ummomi mu kuma sai dai a halakar da sashi amma ba a halakarwa gaba daya kuma daga cikin kimomi da an halakar da mu gaba daya a duniya ta tashi gaba daya tunda babu ta al'umma bayan mu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala da rahmarsa da girman wannan al'umma ba zai halakar da ita gaba daya ba malam yace kullu na zamu ce amsa qila waɗansu malamai kina anci hiya qauluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wata'ala sabaqat rahmati ghadabi rahama Allah ta gabaci wato hushinsa kinin tarin jaye ta tarin jaye hushin Allah mai tahqiqin wannan littafi sai Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo nan ba daya sai ce cikin sahihul bukhari karibacin al-bukhari hadisi na 7114 min hadisi abi huraira daga san hadisi na abu huraira al-nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ba qadallahu al-khalqa lokacin da Allah ya kare halitta halitu an gane ko ya kaddara halitu kataba kitaban sai ya rubuta wani littafi inda hu a wajen sa an gane ko ghalabat yace ya tarin jaya ko sabaqat ta gabata an gane ko rahmati rahmata ghadabi tarin jayi hushina fa huwa indahu fawqa al'arshi yana wajen Allah wannan kalima ko kuma wannan rubutun fawqa wannan alqawlin fawqa al'arshi asama al'arshi ba kasan al'arshi bane fawqa al'arshi sama al'arshi an gane ko to wannan kaga ya nuna mana wannan abu ne to rahama Allah kuma sai da Allah kasa ta 100 yaje ho daya yaje ho a nan duniya 99 kuma ya aje sai ranar tashin alkiyama an gane ku shi sa duk abin da zaka ga ya faru ga kafirai ba wai dan Allah bai da rahama bane ya san da ba su da imani ko ya dawo da su duniya ya ce za su koma akan kafircin su ne walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakathibun wannan ɗaya din da anka je homa duniya shine mutane suke tausayin juna hatta da dabba take daga wato kofatonta a wata riwaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi take dage kafarta wato daga ko kofatonta daga wato ƴaƴanta nan kanta ta kasu ma'ana take tausaya musu wannan shine abin da kamata mu fahimta wannan shine abin da ake nufi da rahama Allah subhanahu wataala kinan ita ce kalima ta Allah subhanahu wataala malam yace to wa yaridu alaihi amma yana gittoma wannan magana an ko wannan tafsiri annahu la ikhtisasa li hadhihi al-umma bi hadhihi al-kalima ba wai wannan al'umma bace dai ta samu wannan domin da yace sabaqat rahmati ghadabi aitum lokacin da Allah subhanahu wataala kare halitta kiran kafin ma wannan al'umma ai wannan rubutun yana nan ko wannan kalimar tana nan kidan sai zama to wannan tafsiri yana da tangarda an gare ko sai da in ya kasance a ana nufin a kebance wannan al'umma sabaqat rahmati ghadabi li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan sai an kaddara wannan amma dai kuma bai zo cikin hadisi ba wa qila wadan suka ce hiya qauluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wataala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wama kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba wa anta fihim kana cikin su suratul anfal ayat 33 kinan nan sai nuna cewa shi ne abin da ake nufi Allah ba zai azaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin su sannan kuma wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba ko suna istighfari akwai maganar dama ko kafirai suna istighfari ko kuma mu'minai wanda ke cikin kafirai suna istighfari ko kuma tuka al'umman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana istighfari shi yasa malamai suka ce amani biyu Allah ya ba al'umman manzo sallallahu Allahu alaihi wa alihi wasallam bazai musu azaba ba na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana cikin su an gane ko azaba ta istisal wanda za a halakar da su duk da yake nan fihim ana nufin yana cikin su a makka ko yana tare da su yana ba za a yi musu azaba ta wato mummuna azaba ba wama kana Allah mu'atiyadi azaba ta jarabawa dan su dawo domin an jarabe su a makka da yunwa da sauran kuma waɗansu abubuwa sannan kuma wama kana Allah mu'adhibuhum wa yastaghfirun shine amana na biyu wato aminci na biyu shine Allah ba zai musu azaba suna istighfari ba sai da mantoto waɗannan abubuwan su ne abinda ake nufi guda biyu shi yasa aka ce sabaqat rahmati ghadabi wa qila waɗansu malamai suka ce fi qawlihi ta'ala shine cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zaman to rahama ga talikai ya'ani li alami ummatihi saboda ya zaman to rahama ga al'umma ga mutanen da alami asalin al'alamin na sai an ka shafi nunun saboda idafa li alami ummatihi saboda wato duniyar al'umma sa ake nufi al'umma sa kenan bi ta'khir al'adabi anhum za a jinkirta musu azaba an gane ko wa qila malam yace aka ce fil ayati taqdimun wa ta'khir a cikin aya akwai taqdimi da ta'khiri wanda kuma babi ne mai fadi at-taqdim wa at-ta'khir da kuma balagatu at-taqdim wa at-ta'khir taqdiruhu qaddara wa yadda za a qaddara wannan walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan da kalima ta gabata daga ubangijinka ba wa ajalun musamman da kuma ajali wanda an kasan ya ma lokaci wa huwa al-ajalu alladhi qaddarahu Allah ta'ala shine lokacin da Allah ya qaddara an gane ko baqa al-alami duniya ta tabbata kinan qaddara Allah baqa al-qadara Allah ta'ala baqa al-alami wa ahlihi Allah ya qaddara cewa duniya za ta zama wa ahlihi da mutanen duniya ilan qida'ihi har zuwa karshen duniya lokacin da Allah ya sanya mata la kana al'adabu li zaman da azaba ta lazimce su ai laziman lahum ta lazimce su kama lazimal umam kamar da ta lazimce al'ummi allati qabla mu da ta gabace su kenan dan Allah ya kaddara cewa duniya ba zai halaka ta yadda ita gaba ɗaya ba shi yasa sai jinkirta musu sai zaman to wadansu malamai suka ce to wannan sai a gama walula kalimatun sabaqat min rabbika kenan walula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamman lakana lizaman sai zaman to an yi at-taqdim wa at-ta'khir wanda kuma babu ne mai fadi dalibin ilimi zai yi bincike kwarai akan sa kuma da balagar da yake dauke da ita da ma'anonin da yake dauka musamman cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kebanci wani wato babi babu muqaddamul qur'an wa mu'akhiruhu kuma yana da kyau dalibin ilimi muqaddamul qur'an wa mu'akhiruhu kenan ko muqaddimuhu wa mu'akhiruhu kenan babu wanda zai magana bayani kan muqaddimul qur'an wa mu'akhiruhu babi ne mai fadi kwarai da gaske dalibin ilimi zai iya bincike akan sa kuma zai iya samun fa'idodi masu yawa kwarai da gaske to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da zamu iya cewa karkashin wannan mas'ala sai kuma darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama anan zamu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.